Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a radio wannan lokaci yau Litinin 30 ga watan Oktoba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin Kano ta ce tana goyon bayan gwamnatin tarayya a kokarin da take yi na samar da dokar da za ta sa ido kan kafafen sada zumunta na social media a Najeriya. To ko menene dalili?
Yawancin masu amfani da social media ba su da ilimin sanin harkar jarida, ba su da ilimin sanin harkar abinda wato ake kira media literacy. To wannan yana jawowa su dauko tsohon labari ko su dauko labarin ƙarya wanda ba san labarin ƙarya bane su jefa shi a duniya.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kai zai gabatar. Har yanzu zauren na ƙasar Kamaru inda matasa ke tattaunawa kan kishin ƙasa da na zamantakewa tsakanin jama'a. Amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Sojojin Isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza, wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. A jiya Lahadi, jami'an sojin sun ce dakarun ƙasar sun kashe wasu mayakan Hamas yayin da suke yunkurin ficewa daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke daura da kan iyakar Hezra, wadda a baya ake bi a shiga Isra'ila daga Gaza kafin a lalata ta a rikicin da ake yi na baya-bayan nan. Ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da alƙaluman mayakan da dakarun Isra'ila suka kashe ba tukunna. Hamas tana da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa masu yawa a Gaza, inda ake kyautata tsammanin cewa suna jibge makamai, abinci da sauran kayan buƙatunsu. Dakarun tsaron Isra'ila da aka fi sani da IDF da sanyin safiyar jiya Lahadi sun faɗa cewa jiragen yakinsu sun farma 'yan Hamas a wurare 450 a cikin Gaza a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, har ma da wasu hare-hare a daura da asibitin Shifa, ɗaya daga cikin asibitocin Gaza mafi girma kuma wurin da ya zama wani matsuguni ga masu neman mafaka. Isra'ila ta yi shelar kaddamar da yaƙi kan Hamas bayan da mayakan ƙungiyar suka kaddamar da harin ranar 7 ga watan Oktoba, inda ta kashe mutane 1,400 akasari fararen hula, ta kuma yi garkuwa da mutane 200. Tun sannan zuwa yanzu adadin Falasɗinawa wanda suka mutu ya zarta 8,000 a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. A wani labari da ke alaka da wannan kuma, cikin gargadin baya-bayan nan da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi tun bayan tashin hankalin Isra'ila da Hamas, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Lahadi cewa ci gaba da jefa bama-bamai da Isra'ila ke yi kan Gaza na iya harzuka kowa ya ɗau mataki. Isra'ila ta yi ta ruwan bama-bamai kan yankin Falastino tun bayan da mayakan Hamas suka yi dirar mikiya a kan iyakar Hamas da Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400, galibin su fararen hula a cewar jami'an Isra'ila. Tun sannan mutane sama da 8,000 aka kashe a Gaza, rabinsu yara a cewar ma'aikatar lafiyar yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas, wanda zirin da ke fama da talauci mai kunshe da mutane 2,400,000. Ta yiwu Rasha ta mallake kadarorin kasashen da ke kungiyar tarayyar Turai, muddin kungiyar ta ɗauki kadarorin Rasha da aka kama ta yi amfani da su wajen sake gina Ukraine, a cewar Evichaslav Volodin, shugaban majalisar wakilan Rasha kuma na hannun damar shugaban Rasha Vladimir Putin. A makon da ya gabata, shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce tana kokarin tsara yadda za a yi amfani da rarar da aka samu daga kadarorin Rasha da aka kama wajen ɗaukar nauyin sake gyare-gyaren Ukraine da za a yi bayan yaƙi. Cikin wata sanarwar da ya wallafa ta kafar Telegram, Volodin ya ce irin wannan matakin zai buƙaci ɗaukar mataki makamancinsa daga Rasha. Rasha za ta gaje kadarorin ƙasashen da ba sa ƙaunarta, waɗanda suka fi kadarorinmu da aka kama a Turai nesa ba kusa ba. Rasha ta faɗa a jiya Lahadi cewa ta kakkaɓo jirage mara matuƙa 36 cikin dare a yankin tekun Bahar Aswad da yankin ruwan Crimea. Ukraine, wacce ta zafafa hare-harenta kan Rasha, ba ta ce ufan ba a game da hare-haren da aka kai mata cikin dare. To, waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan za mu kawo muku karashin labaran duniyar. Gwamnatin jihar Kano ta ce za ta goyi bayan yunkurin da fadar shugaban Najeriya ke yi haɗin gwiwa da majalisar dokokin ƙasar kan batun samar da dokokin da suka shafi yaɗa labarai ta kafar sada zumunta wato social media da nufin tsabtace yadda 'yan ƙasar ke musayar bayanai a waɗannan kafofi. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya yi kuma da wannan rahoto.
Kimanin makonni biyu da suka gabata ne ministan yaɗa labaru na Najeriya Muhammad Idris yayin ganawa da shugaban hukumar kula da kafofin labaru ta radio da talabijin wato NBC ya ce gwamnatin tarayya na ƙoƙarin tsara wani daftarin doka da ya shafi rubutawa da kuma yaɗa labaru ta kafar social media. Yana mai cewa daftarin dokar za a shigar da shi cikin sassan dokar da ta kafa hukumar ta NBC. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kano ke ba da horo na musamman ga jami'an yaɗa labarai da na hulɗa da jama'a da ke ayyuka a hukumomi da ma'aikatun gwamnatin jihar da ma sabbin jami'an siyasa da ta naɗa akan lamarin yaɗa labaru ta kafofin sada zumunta wato social media.
Kasan dai lokacin kai taro aka ce na ƙara juna ilimi ne ko wani sabanta ƙwarewa ne kare da ana san za a taimaka wani ya inganta iliminsa ko ƙwarewarsa ko saninsa ko wayewarsa ma. Saboda shi wannan kullum na faɗa cewa harkar zamani ta harkar na'ura da harkar yanar gizo ba abin da ta shafa kamar harkar jarida ta canja yanayinsa da yawa. So ya kamata a ce sun san duwan abubuwa. Abin da muka lura shi ne kowanne suka gama jami'a suna aiki shekara 20 wasu 15 wasu sama da haka. Tunda suka shigo aikin ba su taɓa samun wani horo. So ka ga wancan ilimin da samu na baya shi ne a dankari suke ta aiki da shi wanda ya kamata a buɗa saninsu.
Baba Halilu NTA kenan kwamishinan yaɗa labaru na jihar Kano. Dama dai masana da ƙwararru akan harkokin aikin jarida da yaɗa labarai irin su Dr. Bala Muhammad na Jami'ar Bayero Kano sun daɗe suna ankar da hukumomi da ma al'ummar ƙasa game da haɗarin amfani da social media saki ba kaidi.
Kasashe masu hankali suna da ka'idoji na amfani da kafofin yaɗa labarai na zamani. Mu nan wataƙila har yanzu hankalinmu bai zo kai ba. Kaga kasashe irin su China da su irin har America ma yanzu kwanan nan wata jiha a America ta hana TikTok akwai dalilanta da tasa tayi wannan ya kamata kowa zai yi harkar nan wato ya zama na cewa yayi shi a nutse. Yawancin masu amfani da social media ba su da ilimin sanin harkar jarida ba su da ilimin sanin harkar abinda wato ake kira media literacy to wannan yana jawo wasu dauko tsohon labari ko su dauko labarin ƙarya wanda ba san labarin ƙarya bane su jefa shi a duniya har wani ya je yadda kuma ya dauki mataki akai.
To sai dai a cewar Baba Halilu Dantiye kwamishinan labarun na Kano, Kano a matsayinta na jiha mafi yawan al'umma a Najeriya za ta mara baya ga wancan tsari na gwamnatin tarayyar Najeriya game da samar da dokokin da za su sanya ido sosai akan masu amfani da kafofin sada zumunta na zamani.
Ba mu ga bill din gaba ɗayan sa ba so mu zai an kusa amma abin da yake cewa a matter of principle na ga abin da ya kamata a goyi bayan sa sai an gani an duba mun duba kun ba gwamnati shawara in za a lokaci zo dole sai tantuba
man kalafuzan commissioner suna nuna Kano tana da sha'awa a wancan doka kenan.
A tana sha'awa da wannan doka ai mun sosai muna da sha'awa a wannan kamar da ga muka ai matsalar ta shafkowa so dan ta shafe mu ai ba za mu rufe idan mu ba kawai mu ce aje ai kuma kaga Najeriya ce Najeriya mun fi ko ina yawa so ba yanzu ai mun fi ina kuma mu ce ba mu sha'awa da sha'awa kwarai da gaske.
Yanzu dai kallo ya koma kan majalisar dokokin Najeriya domin sanin makomar wancan kudirin doka da ya shafi kafofin social media na sada zumunta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Wani rahoton da kungiyar nan da ke bibiyar al'amuran 'yancin 'yan jarida a duniya wato Reporters Without Borders ta fitar a jiya Lahadi ya nuna cewa harin da ya yi sanadiyar kisar wani ɗan jarida a kudancin Lebanon makonni biyu da suka gabata inda wasu kuma suka jikata a wannan harin da gangan aka kai ba kuskure ba ne. Wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto wato mai ɗaukar bidiyo Isam Abdallah ya mutu sannan wasu 'yan jarida su shida sun samu raunuka. Cikin su ko har da wasu biyu daga kamfanin yaɗa labaran AFP inda ɗaya daga cikin mutane biyun ya samu mummunan rauni a harin da aka kai a ƙauyen Alma al-Shahab a kudancin Lebanon a ranar 13 ga watan Oktoba. Kungiyar ta ce bincikenmu na farko ya yi nuni da cewa ba kuskure aka yi wajen harbin 'yan jaridar ba a cewar kungiyar ta Reporters Without Borders. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a jiya Lahadi a wani bangaren rangadin yammacin Afirka da ƙasar ta Turai take yi na yunkurin ganin ta ƙara samun abokan cinikayya da kuma faɗaɗa dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi. A ziyararsa zuwa Afirka na karo na uku tun bayan karɓar ragamar shugabancin gwamnati a 2021, sannan kuma ziyararsa ta biyu a cikin wannan shekarar, Strauss ya matsa domin ganin an inganta abin da Najeriya za ta samu biyan bukata cikin gida, duk da cewa Jamus tana yunkurin inganta dangantakar cinikayya da kawarta a bangaren cinikayya mafi girma na biyu a yankin kudu da Saharan. Ana kiyasin cewa daga dangantakar kasuwanci tsakanin Jamus da Najeriya za ta kai ta euro biliyan 3 a kowace shekara. Daga cikin manyan manufofi na haɗin gwiwar da ƙasashen suke yi akwai batun aiki da Najeriya wajen shawo kan matsaloli a yankin da kuma duniya baki ɗaya, kamar batun bakin haure, tsaro da yawan juye-juyen mulki a yammaci da Afirka ta tsakiya, abinda Strauss ya sanar da Tinubu kenan yayin ziyarar tasa a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A ƙarshe, kafafen yaɗa labarai da kuma na sada zumunta sun ba da rahoton yadda mutane suka mamaye filin jirgin saman Rasha da ke yankin Dagestan, Kana, suka bazama inda jirage suke sauka domin nuna rashin amincewarsu da saukar wani jirgin sama da ya taso daga Tel Aviv. Hukumomi sun rufe filin jirgin saman da ke Makahala, headquarter yankin da galibin mutanensa musulmi ne, sannan 'yan sanda suka kewaye filin jirgin. Nan take ba a ba da rahoton samun waɗanda suka yi rauni ko kuma waɗanda aka kama ba. Kafafen yaɗa labaran Rasha sun ba da rahoton cewa jama'ar da suka yi dafifi sun yi ta furta kalaman kyamatar Yahudawa. Kana, sun yi yunkurin farma jirgin mallakin Red Wings na Rasha wanda ya taso daga Tel Aviv ya sauka a wurin. Wani faifayen bidiyo a yanar gizo ya nuna wasu daga cikin mutanen a filin jirgin saman suna daga tutocin Filastino.
Labaran duniya kenan ko saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Kamar la yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA, wanda yake tabo lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen, da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau, kamar a makon jiya, sabon shirin zauren matasan na VOA yana nan a jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Mamman Rabiu Damba ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba, amma akasin hakan za a iya samun damuwa. Wannan darasi ko shi ne yake shi, idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samu abun dogaro da kai ko ilimi za su rabo wuta. Amma matukar kishi ne da zai kawo hasada ko ƙiyayya, to ba shakka za a iya samun dana sani wata rana. Wannan shine karo na farko da zauren ya sauka a jamhuriyar Kamaru, inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi da kuma ba wa sauran ‘yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace a bi. A shirin farko, Muhammad Rabiu ya fara jin ta bakin matasan kan abin da suka ma fahimta da kishi. In ana biye da shirin a makon jiya, Muhammad Rabiu ya yi wata tambaya mai muhimmanci, inda matasa suka riƙa bayyana abin da suka fahimta. Ku biyo ni mu shiga zauren.
Abin da ido ya gani kokolwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin. Yau koda kai gagarumin malami ne a gari, kai koda gidanmu ne kai fice, za ka samu a cikin gidankun in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami. To shine a nawo ganin wannan ne ake nufi da kishi.
Za ku iya laluba mu a shafukan sada zumunta da ma sauran gidajen radio masu watsa shirye-shiryen VOA. Ta yaya kishi za ta iya rusa zaman aure?
Inda kishi zai kawo illa a zaman auren, to kishi kakka dauke shi, don kishi aka ce ba hauka bane. To waɗansu yadda suka dauke shi sun dauki kishi kam yanda zan yi sarrafa shi babu, domin kishi kam wani zaka iya irin mutum ya bace za iya ta ko akan abu guntu ne. Alal misali, zan ba da misali akan ko wayan mai gida ne yau ya ringi, inda ta dauka ko yana wanka ne ta ji muryar mace, kishi be zai bar ta cewa in ya fitar tambaye shi a wannan mace waye na ji murya, a ko kuma abokiyar aiki na ne ko wata ƴar uwa na ne gashi ba. To kaga wannan kishi idon ta ya rufe kenan akan kishi, ko ta dau waya ta fasa ta kafa tashin hankali gashi ya zamanto ko fita tai tana da zargin cewa gun wata ya tafi. Shi kuma lokacin ran shi ya riga ya bace ya hasala, da zai iya kwantar da ranka ya ce a baki tambaye ni ba, ko kuma wance shi ya ce eh to haka ne gun watan zan tafi. Kaga wannan kishi ya kawo musu cikas kenan a zaman takewan su na zaman aure.
A zaman takewan gida kam kishi bai taba haifo alheri ba. Don me yasa? Matan mu idon su ya rufe ba su gani. Sai ku yakuri iyayen mu, ba za mu ba wai laifin ku muke fada ba. A gojen mu maza ma akwai irin shi. Yau kaga ba kishin da yafi muni a rayuwa, kuma kaman kishin tsakar gida. Wayancan ɗan ɗakin kaga mijintan ya fita da yamman zai dawo, zai kawo dan abinci, dan kayan alatu, zai dan siyo dan zani. Fa wancan ɗakin sun manta karfin su daban-daban. Sai kaga matan na kishin, ina dalili mijin nan na yau matan saka, ita nata mijin bai mata wannan abin. To kaga wannan kishin yana haddasa tashin hankali, ba tashin hankalin wasa ba. To in kuma yau mace mutum ne yake da mata biyu a gida, zaka samu zai fi son ɗaya da ɗaya, me yasa? Ba wani asiri ko wani abu bane. Ita wannan matan tana yi masa biyayya yanda yake so ne. Me biyayya? Yau mijinki ne ya fita sana'a, ya nemo abinci ku ya kawo, ya da kin samu kin gama abinci akan lokaci, kin yi wanka, kin sa zani mai kyau mai tsada, kin fesa turare, kina jiran ya dawo ki taya shi cin abincin. Yau ya je bije soki ba. Komi munin kin dai kina wannan abubuwan in je soki. Ita wancan kuma tana tutiya da kenta ne, ba ta tsafta, ba ta killace shi, ba ta lura da shi. Wallahi ba wani soyayya da je goda mata. Sai kaji kwana biyu iyayen mu na cewa ai ta kai shi gidan boka. Ba wani bokan da ta kai shi, bokan ne a jikin ta. Ita ma wancan da za ta gane tana tsaftace mahallinta. Yau abinci ta ka akan lokaci, a'a ta ka masa ruwan sha na dumi, ta ka ruwan wanke hannu, yana gama cin abincin din tana kwashe wayannan tasoshin, ta ce to tunda mai gida ka da lafiya, ya wuni ya wuce, a'a wuni lafiya, kun yi rato alheri aka samu ma ki addu'a Allah ya tabbatar. An kuma ba samu alheri bane, ki addu'a Allah ya musanya muku da alheri. Wayancan mutanen da su ma baki san su ba, su ma ki musu ruwan Allah ya musanya musu da na alheri. To sai ka samu ana ci gaba a cikin gida, bara a samu matsala ba. Yau kwana biyu kaje a ce a'a wance mijinta ta kwace miji, ta yi waye, wallahi kin tsine da biyayya. Wannan ne kawai abin da namiji yake so.
Na biyu kuma ita kishi da aka tambaye ni a cikin me kishi yake kawo a cikin aure. To a cikin aure akwai abu guda biyu, akwai kirsa, akwai kishi. Dole ne idan an samu kirsa za a samu kishi, in an samu kishi kuma za a samu kirsa, amma kishi ya fi kirsa yawa. Zaka ga yau mai gida yana nan, dole ne a so Allah ya zuta shi da mata biyu, to ko ya aka yi zuciyan shi je so ɗaya fi ɗaya, to ɗayan nan zaka bincika zaka samu tana yi mishi kirsa. Akwai dai wannan tanaji da take yi mishi, ko kuma ado, ko da akwai dai abubuwa da yawa. To ɗayan nan ita idan mata yi haƙuri ba, zuciyanta zai raya mata na kishi, ta rinka hasadan ƴar uwanta, ta rinka ji tana wani hasadanta, banzan ta ganta tana hasadanta, to har abin ya kai ta ga cewan ko ta shiga gidan boka, ko kuma ta yi mata dai wani abu dai wanda kishin zai tura ai wani hasada. Gashi nan dai shi kishin da nake fara na matan aure da wanda ita bata iya kirsa ba, ƴar uwanta tana kirsa, ita kuma tana zaune kungum, kai kishi zuciya ya sa ta yi raya mata wani kishi har ya kai ta ga shiga boka. Don ba za mu ce malam bai kai ta ga shiga boka.
Da farko dai kai in mai kishi ne, wato ka shanya kanka akan abubuwa iri-iri. Za a iya ita kishi yankan ta san kana kishi, kaman kai ana kama nama kilo ɗaya, ita shi ta cika da kudinta ta sai kilo biyu, ta fito tana yanka kilo biyu, kai ka tada kishi har ka fita gidan aure akan banza. Wato kishi mace ta rabu da gidan aurenta, kishi jejjefa mace cikin hallaka har ya kai ga shiga boka yi. Abu ya bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je gun boka kwana 41 ba karban ibadan shi. In ya je don ya tsargi bokan ne. In ya yadda da abin da boka yake kuma kaman ya ce duk abin da ya sauka kan Annabi ƙarya ne. Ya kafurce kenan. To wannan duk kishi na haddasa haka. Wato abin da zamu ce dai kishi irin na tsakanin ma'aurata kishin bai da kyau. Amma ba za a ce ba za a yi kishin ba, don kishi abu ne daga Allah. Wato kowa dai ya sarrafa kishin daidai kada mutum ya fi ƙarfin zuciyan shi.
Na biyu kuma maganan kishi a cikin Alkur'ani, Allah ya magana yana cewa in za ku yi aure sai Allah ya fara da biyu, fanki ma da balakum min nisa'i masana. Kaga biyu Allah ya ce a sha hada kishiyoyi kenan, wasu lasa waro ba biyu Allah ya ce ko zuwa uku ko kuma hurhudu. In za ku iya adalci, in ba ku iya ba to ku komo kan daya. To anan shi kishi tsakanin mata ta wani bangaren kishi yana sama ma miji kwanciyan hankali, yayin da ya hada mata ya guda biyu. Wani kuma namijin din jin dadin auren shi da matarsa ta farko ne yake sa shi ya karo mata kishiya, domin da ji dadi saboda ta huta su raba wato hidiman gida. Wani kuma bana'in matarsa ta biyu shine yake sa shi ya ce duk kamar yanda iyaye mu suke cewa maganin mace she mace, ya sa shi ya karo wata mata din domin ta zo ta zama mai wannan abokiyar gasa. Idan ta ga wancan ta gyara halayyanta tana killace miji, irin abubuwan da ta lura ta tsokaci ta ga wannan ba ta yi, ita ta zo tana mai wannan miji da dan kisisina da dan kyautata masa wajen kwanciya da shauransu. Idan ta ga wancan ba ta yin wannan ta yi la'akari, ta ga wancan kazami ya ce ko kuma ta damu ba, in miji ya dawo shi zai cire takalmin shi a kofar daki, shiga daki shi zai gyara gado, shi zai dibi ruwan wanka. Wannan in ta zo ta samu tana wancan tana haka, ita kuma in ta zo dimiji da ya dawo in ka wasa ta rata tube mar takalmi, ita rata da shi takalmin ta shiga cikin daki, ita ce za ta dibi ruwa ta dumama da yazo ta juye masa abin da bai gani a can sam yaga ana yi masa anan, kaga anan dole hankalinsa zai karkata. To ita wancan in har ta ga hankalin miji ya karkata akan wannan da ta zo daga baya, kaga dole za ta gyara, yanzu kan ya zama gasa.
Kuna sauraron shirye-shiryen Hausa na VOA ne daga Washington DC. Akwai kira ne ga matasa don gane amfanin kishi.
Mazaje da yawa suna wahala, suna karubalantan matsaloli irin wannan da irin mata wanda suke da mata daidai. Amma kana zaune mace daya yadda ta saba cin sarautanta, in kai wasa ko ruwan wanka ne, idan ka tambaye ta ba ni ruwan wanka, sai ta ce maka ruwan na kan wuta, don Allah je ka juye, in ka juye ka dora min nawa. Kana zaune a binta, in kana neman sabulu ta ce maka ga sabulu a gurin wanke-wanke zo ka dauka.
Matasa ku dakata anan, makon gobin Allah ya kai mu makawo babin ƙarshe na wannan zaure da ya zauna a jamhuriyar Kamaru. A madadin matasa na jamhuriyar Kamaru da wakilinmu Muhammad Rabi'u da mamuriyar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
Zamfara sharhin jaridar Neda jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa wani kwale-kwale da ke dauke da fasinjoji kimanin 100 ya kife a wani kogi da ke jihar Taraba a ranar Asabar din nan. Jaridar Daily Trust ta bayyana cewa kwale-kwalen da yana dauke da mata da yara da kuma 'yan kasuwa wanda suka ci wani kasuwa da ake sayar da kifi a wani gari mai suna Binnari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka shugaban gwamnatin kasar Jamus Olaf Scholz ya fara ziyarar aiki na kwanaki biyu a Najeriya, inda ya fara ziyarar birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Lahadin nan, inda kuma ya gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, inda a yau Litinin kuma ake sa ran zai ziyarci birnin Lagos domin ganawa da 'yan kasuwa. Yanzu haka dai akwai kamfanonin kasar Jamus da dama da ke ayyuka daban-daban a Najeriya, inji jaridar ta Leadership. Sai kuma jaridar The Vanguard kamar sauran jaridun Najeriya na karshen mako dai sun yi sharhi ne akan nasarar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya samu a hukuncin da kotun ta zarta na zaben da ya gabata, inda 'yan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na jam'iyyar Labour Peter Obi inda suka dauka kara da gane da rashin amincewa da zaben Bola Ahmed Tinubu. Amma kuma kotun kolin tarayyar Najeriya ranar Alhamis din da ta gabata ta ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe wannan zabe. Sai kuma jaridar The Guardian, na cewa wani tsohon alkalin kotun kolin Najeriya da Ticho Muhammad da ya murabus a ranar Juma'an nan ya yi kira da a yi gyara a tsarin gudanar da shari'a da kuma makamai na kotun kolin kasar, inda ya bayyana cewa an baiwa alkalan Najeriya karfi mai yawa al'amarin da kuma yake barazana ga harkokin shari'a a kasar. Alkali da Ticho Muhammad ya bayyana rashin jin daɗin sa ganin yadda har yanzu albashin alkalan kotun kolin Najeriya bai kai naira miliyan 1 ba, abinda kuma ya ce na iya sanya su cikin wani hali na kakanin kayi, musamman ma da idan aka yi la'akari da halin tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta. Sai kuma jaridar Aminiya ta Hausa, jaridar da ta bayyana cewa Allah ya yi wa sarkin kasar Ibra rasuwa. Sarkin mai shekaru 94 a duniya ya shafe shekaru 25 a kan karagan mulkin masarautar Ibra da ke jihar Kogi. Sarkin da aka fi sani da Ohinoyi Abdulrahman Ado Ibrahim ya rasu ne a fadarsa da ke garin Okene a jihar Kogi kafin wayewar garin Lahadin nan. Ni dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya miƙa saƙonsa na ta'aziyya ga masarautar da kuma dokacin al'umma jihar Kogi dangane da wannan babban rashi da aka yi na basaraken. Ohinoyi Abdulrahman Ado Ibrahim. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. A huta lafiya.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To, a takaicen, sojojin Isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. Cikin gargadin baya-bayan nan da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi tun bayan tashin hankalin Isra'ila da Hamas, shugaban Iran Ibrahim Rahisi ya faɗa a jiya Lahadi cewa ci gaba da jefa bama-bamai da Isra'ila ke yi kan Gaza na iya haziƙa kowa ya ɗau mataki. Ta yi Rasha ta mallake kadarorin ƙasashen da ke ƙungiyar tarayyar Turai EU, muddin ƙungiyar ta ɗauki kadarorin Rasha da aka kama ta yi amfani da su wajen sake ginar Ukraine, a cewar Vyacheslav Volodin, shugaban majalisar wakilan Rasha kuma na hannun damar shugaban Rasha Vladimir Putin. Wani rahoton da kungiyar nan da ke bibiyar al'amuran 'yancin 'yan jarida a duniya, wato Reporters Without Borders, ta fitar a jiya Lahadi ya nuna cewa harin da ya yi sanadiyar kisan wani ɗan jarida a kudancin Lebanon makonni biyu da suka gabata, inda wasu kuma suka jikkata a wannan harin da gangan aka kai ba kuskure ba ne. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a jiya Lahadi a wani bangaren rangadin yammacin Afirka da ƙasar ta Turai take yi na yunkurin ganin ta ƙara samun abokan cinikayya da kuma faɗaɗa dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi. Sai kuma can da rana, idan Allah ya kaimu, za a ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. kada a manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook wato da kuma X ko Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Mr. Charleston, ni Mahmud Lalo nake cewa auni lafiya.